yan halitta manzonmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satin da ya gabata mun yi magana akan kamar muqaddima da ta shafi muhimmancin tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da me ake nufi da ita da fa'idojin da akan samu a irin wannan majalisi ko wannan karatu na sirar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. A yau za mu fara karanta littafin da muka zaɓa don ya zama insha Allah ta hanyar sani za mu bi mu karanta wannan sirar. Kamar yadda muka ji ranar nan akwai littafai da dama, kuma kowanne da irin abin da ya baiwa ƙarfi a nasa littafin da ya rubuta. Amma wannan littafin saboda mujalladi ɗaya ne, duk da dai shi ma yana da girma ɗin, muna fatan Allah Maɗaukaki ya ba mu lafiya da rayuwar da za mu gama shi gaba ɗaya. Amma ya tattara abubuwa masu amfani a sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan littafi shi ne Al-Wahiq Al-Maktub na Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Wannan bawan Allah Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi ɗaya ne daga cikin malamai mabiya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma malami al-jami'ati salafiyya da take Hindu, wato mutumin Indiya ne. Asalin littafin ya rubuta shi ne a 1976, lokacin da Rabitatul Alamin Islami ta sa musabaqa, wato a sami malamai a ko'ina a duniya yi rubutu wanda za a ɗauke shi wato kamar misali ƙwararre wajen gwada sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ne wannan bawan Allah ya yi musharaka, kuma shi ne ya zo na ɗaya a wannan musabaqar ta rubuta littafin da zai zama wato abin gwaji sosai wajen sirar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya yi ƙoƙari matuƙa ƙwarai da gaske, kuma duk da dai kamar yadda yake cewa ko wani malami ya je ya same shi lokacin da ya je Madina, yana yawan zuwa Madina mutum, akwai wani zuwa da ya shekara hudu da suka gabata ya zauna da ɗalibai a jami'ar Islamiyya, yake shi ma can yi karatu, har da 'yan Indiya wanda ba 'yan Indiya ba ma sun je sun kai masa ziyara an gaisa da shi. Mutum ne mai ƙoƙari sosai, har wani malami ke tambayarsa me yasa a wannan littafi ya ɗan sa wasu hadisai waɗanda yake wasu ba masu kyau ba ne. Sai ce gaskiya ƙoƙarin da ya yi shi ne ya tattaro littafan da suka yi magana a kan sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya kawo, amma rubutun da ya yi ya rubuta wannan littafin ne ya ce mafi yawansa a nesa da gidansa, nesa da library ɗinsa, don haka bai samu damar abin da ya shafi hadisi kawai ya yi muraja'ar riwayat ɗin yadda ya kamata ba. To amma tun da dama wasu sun riga sun yi wannan ɓangare ɗin, akwai littafan da suka mai da hankali kan gyara da kuma bayanin riwayat ɗin da suke ingantattu. To ba damuwa, insha Allah za a sami kammala aikin ta hanyar waɗansu littafai. Amma dai abin da yake na tara sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan a littafai manya da suke magana a kan sirar, to ya yi ƙoƙari sosai wajen bin mafi yawan littafai ɗin da kuma sabon rubuce-rubuce da aka yi a kan babin sirar. To malamin ya yi muqaddima haka mai ɗan tsawo wanda nake ganin za mu tsallake ta wajen bayanin abin da ya shafi mawqi'in Larabawa da aqwaminsu, ma'ana kashe-kashen Larabawa, wannan abin da duk mai karanta sira ya saba jinsa da adabin Larabci, kasa Larabawa kashi uku, wasu abubuwan wanda ba a sami kawai dai an faɗe su ne a littafan tarihi, al-arabul ba'ida, al-arabul musta'ariba da makamantan waɗannan. Ya ɗan yi magana a kan waɗannan wanda nake ga ba lallai sai mun tsaya a kansu ba. Maganan al-hukmu wal-imara fil arab tsarin hukuncin mulki yadda ake yin sa cikin Larabawa. Na fi mai da hankali kan abin da yake yana da alaka da addini, wato Diyanatul Arab, nan ya kamata mu fara karantawa. Abin da ya shafi kabilun Larabawa din da irin mulkin da suke yi, insha Allah idan aka bar munasabar da take da alaka da wurin, zan dauko wani abu na can din sai mu yi karin bayani. Saboda sai bin lokaci mu fara daga abin da ya shafi Diyanatul Arab, irin addinan da Larabawa suke yi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Malamin yace kanat mu'zamul arab ittaba'u da'wata Isma'il, mafi yawan Larabawa a wancan lokaci kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun bi kiran annabi Isma'il alaihi salam. حين دعاهم الى دين ابيه ابراهيم عليه السلام يعني da yake rasu zuwa ga addinin babansa wato annabi ibrahim alayhi salam. Ina jin dai daliban ilimi da duk wanda yake jin sirra annabin Allah sallallahu alaihi wasallam zai ji ana nasabta shi zuwa ga annabi isma'il. Annabi isma'il kuma dan annabi ibrahim ne, kuma mun san kisar annabi ibrahim wanda ta zo a qur'ani ne da ya rikici da mutanansa, ko in ce mutanansa suka haifar masa da rikici saboda ya kira su zuwa ga a daina bautar gumaka a koma bautar Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alkur'ani ya bamu labari mai yawa akan annabi Ibrahim, kusan ma ka ce kamar wato maganganu da aka yi akan annabi Ibrahim da zurriyarsa da banu Isra'il umuman sun fi labaran da aka yi akan kowane annabi a cikin Alkur'ani. Labaran da Allah maɗaukaki ya ambata a cikin Alkur'ani dangane da annabawan bani Isra'il saboda yawansu ya fi abin da aka faɗa akan sauran annabawa. Annabi Ibrahim ana ce masa abul anbiya, kuma Allah maɗaukaki ya kira shi hanifan a wurare da yawa a cikin Alkur'ani. Me ake nufi da hanif? Na? Eh, wannan ita ce fasara da mafi yawan mutane suke faɗa, wanda ya karkata daga ƙarya ya koma gaskiya. Daidai ne, amma kuma fasara ce bil lazimi, ba shi ne asalin ma'anar kalmar hanafa ba. Nan ce hanafa bi ma'ana akbala, ya fuskanci abu. Fuskantar da tastalzin kawai watsi da wani abun a bayan, ko ga shi ma'anar da ita ce ka karkata zuwa ga wani abu kai watsi da wani abu. Dole sai haɗa waɗannan abubuwan guda biyu, sannan kalmar hanif tafta. Wannan kalma ce da ita kanta idan ka kula tana ɗauke da wani abu na fassarar kalmar tauhidi, wato nafi da ithbat. Yawwa, kai watsi da wani abu, ka fuskanci wani abu shi kaɗai. Don haka karka fassara ta kawai da karkata, a karkatar zuwa ga wani abu tare da watsar da wani abu, ko fuskantar wani abu, domin asalin kalmar hanaf bi ma'ana akbala, mun ji kalmar ko akbala, nan ce akbala ka fuskanci abu ka sace a gabanka. Duk abin da ka fuskance shi to lalle ka bai wani abun baya, ko to shine ma'anar kalmar al-arabshanta. Lazimin ma'anarta kuma shine wato kai watsi da wani abu, ka fuskanci wani abu, ka kama shi gadan-gadan. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin, a wurare da yawa Allah madaukaki yana bayani dangane da annabi Ibrahim cewa kana hanifan, cewa yayi watsi da bautar gumaka, ya kama bautar Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan addinin nasa, ƴaƴansa wanda yake dukansu annabawa ne, kuma sun haifi annabawa, sun tafi da karantar wannan ta wannan tauhidi din. Mun san dai ya haifi ƴaƴa nawa mashhuri da ake faɗa. Akwai Isma'il shine ɗansa na farko, shine bikir ɗinsa, domin ya daɗe bai samu haihuwa ba. Allah ya roƙi Allah maɗaukaki ya ba shi haihuwa, har Allah ya turo mala'ika ya masa bishara, sai ya zama cewa matarsa Sara ta bashi buyan gatta Hajar domin ya aure ta, ya aure ta kuma ya haifi Annabi Isma'il. Wasu masu bincike a wannan babin sun ce wannan Hajar ba baiwa bace, wato a sabanin yadda aka saba ji cewa baiwa ce, sarkin Misra a lokacin ya dauke ta ya biyo Annabi Ibrahim bayan zuwan da Annabi Ibrahim yayi wato Misra. Mun san da kissa lokacin da Annabi Ibrahim ya je Misra har yana tsoron sarkin zai kwace masa matarsa, har yace kanwace ce, ko al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labari cewa Annabi Ibrahim bai taba yin ƙarya ba sai guda uku, dukkan ƙarere wato ƙarerayen nan guda uku a cikin sha'anin Allah madaukake, ma'ana dan addinin Allah yayi su. An kira su ƙarya ba wai dan saboda annabin Allah yana yin ƙarya ta zunubi ba, amma mafi yawa malamai sun nuna tauriya ce, abinda maimakon ka faɗi abu da yake gashi da yake kurkuru sai ka faɗi wani abu mai ma'ana amma wanda wannan abin da kake nufi din zai shiga ciki, tunda in an tambaye shi yana da wata ma'ana daban da yake nufi. Ya ce kanwarsa ce, bai ce matarsa ba, domin in ya ce matarsa ce sarkin zai kwace, sai ya ce kanwarsa ce, shi yana nufin kanwarsa a ma'anin ya uwarsa kai a addini, yace uktuhu kuma yana nufin yar uwarsa a addini, kuma yar uwa ce a addini, matar ka yar uwa ka ce a addini, ko ba haka ba? To makamancin waɗannan abubuwa da ya faɗa sai ya zama Allah madauki ya tsirar da a kama matarsa. Isa dai tana da tsohon ba zan ce ba ku taɓa yin ta ba, to har ya kai da zai fito daga Misra wannan sarki ya ɗauki Hajar ya baiwa ita wannan matar Sara, matarsa Sara. To su suka ce ku yanga ta ya bata. Akwai wani malamin Indiya ɗin da ya wani bahasi ya sa masa suna Rahmatul lil Alamin, sunan littafin kenan Rahmatul lil Alamin, domin mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Rahmah lil Alamin, to shi sunan littafin nasa kenan ma nasirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Rahmatul lil Alamin. Shi wannan bawan Allah yana kalto daga wurinsa cewa wannan wato magana ta cewa Hajar ku yanga ce yayi bahasi ya tabbatar da cewa ba ku yanga ba ce, ya ce don haka ba za a ce Annabi Isma'il dan ku yanga bane, a'a da ne sosai ga Annabi Ibrahim, sabanin yadda Banu Isra'ila wato suka dauka suke sukan Larabawa cewa ƴaƴan ku yanga ne. Mun san asalin waɗannan mutane wato da Banu Isra'ila da Larabawa gaba ɗaya su asalin su waye? Annabi Ibrahim, ko domin Annabi Ibrahim shi ya haifi Isma'il, shine dan sa na farko kamar da ambata, sannan ya haifuwa bayan sa sai ya haifi Ishaqa, Ishaqa shi ya haifi Yaqub, Yaqubu shi ake ce mai Isra'ila, mun gane Yaqubu laqabinsa ne Isra'ila, don haka shi ne wanda ya haifi ƴaƴan nan guda nawa? Yaqubu shi ya haifi ƴaƴan nan guda goma sha biyu, daga cikinsu akwai Annabi Yusuf, mun gane? To waɗannan su ake ce ma Banu Isra'il, wato ƴaƴan Annabi Yaqubu, Yaqubu ɗan Ishaqa, Ishaqa kuma ɗan wa? Ɗan Ibrahim, ƙanin Annabi Isma'il. Isma'il shi mahaifinsa, wato Annabi Ibrahim lokacin da matarsa Sara ta ga yadda aka haifi Isma'il, kishi ya kama ta, sai ta matsa wa shi Annabi Ibrahim cewa ya yi nesa da shi da matarsa daga inda ita take. Shi ne ya ɗauki matarsa Hajar ya yi daidai ariyar Makka da ita, sai ya zo ya samu wuri ya aje su, a sai inda ya aje su ɗin nan, nan ne inda Ka'aba take. Akwai asasin Ka'aba wanda daga baya wani zuwa da ya yi bayan Isma'il ya zama saurayi suka haɗu suka gina Ka'aba ɗin, amma tushen foundation ɗin wanda dama mala'iku ne suka sa shi yana nan a lokaci ɗin. Malamai suna ambata lokacin da ya zo har ya bar su a wurin ya juya ya tafi, ya san cewa Allah maɗaukaki zai kula da su. To nan zama da suka yi ita Hajar garin neman abin da za ta shayar da shi ba a samu ruwa ba, mun san dai kissar ba sai an maimaita komai ba, har shi jaririn da ta bar shi a wurin yana motsa ƙafarsa yana tonawa har aka sami ruwan zamzam, yadda dai kissoshin suke zuwa. Waɗannan kissoshi wasu idan baka same su a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da isnadi ingantacce ba a karance su a fade su dai a ce kamar yadda aka fada a waɗannan kisoci Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san ingancin wasu daga ciki domin wasun su asalin su ma daga Old Testament na abin nan littafin wato at-Taura ta yahudu aka same su domin su ma musharakar da aka yi da su wajen alaka da annabi Ibrahim ya sa tarihin ya zama guda daya dole in zaka yi magana akan bayatan tarihin annabi Isma'il da kafin wannan lokaci idan ba mun samu a Qur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to yana shi yasa ai malamai sun ruwaito irin waɗannan riwayoyin suka sa a cikin littafin tafsiri wanda ake cewa mai ana ce musu ar-riwayat al-Isra'iliyya me yasa ake ce musu Isra'iliyya saboda an ruwaito su ne daga malaman Bani Isra'il ko a ce an ruwaito su wasu daga Bible din su mun fahimta dan wa so mutum ya karanta ya ambaci abin da ya inganta wanda bai inganta ba kuma ya faɗa ce haka dai malamai suka ambata ko kuma haka ya zo a riwayoyin amma yusta'nasu bi ba'd ar-riwayat idan dai ba su sabawa wani nassi na Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma anan aka faɗi cewa daga nan shine asalin wato ruwan Zamzam daga baya wani zuwa da annabi Ibrahim yayi ya samu matar da danta ya gansu ya koma har dai mun san labarin har yadda annabi Ibrahim da shi da Isma'il suka gina dakin Ka'aba to zaman annabi Ibrahim Isma'il tare da mahaifiyarsa anan Hajar mutanen kabilar Jurhum wasu Yamanawa ne mutanen Yaman suka taso suka zo nan inda wannan mata take tare da danta suka zauna tare da su har ya zama daga baya suka ba wa annabi Isma'il ɗaya daga cikinsu ya aura shi ma ya haifi ‘ya’yansa kimanin 12 yadda malamai suka ambata a cikin riwayoyi kuma dai rayuwa ta ci gaba a nan ya zama mutumin Makka sai aka sami shafuɗi waɗansu ƙabilun Jurhum na wato Yamanawa ƙabilu ne na asali na Larabawa wanda su masu wannan kasa tarihin Larabawa kashi uku ɗin suke cewa waɗannan Jurhum suna cikin al'arabul ba'ida al-ba'ida ana nufin masu wato mutanen Larabawan Badu waɗanda suke can a jeji tun kafin zuwan waɗanda ba Larabawa ba suka zama Larabawa wannan abin da yasa wasu malamai suke sukan wannan kace kacen zuwa ga wannan tsarin suna cewa idan muka bi wannan zamu ga kenan a ce cewa in aka ce akwai wasu wanda yake da ba Laraba bane suka zama Laraba kuma sai a sa annabi Isma'il a ciki a ce kenan annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake yana koma zuwa ga annabi Isma'il to za a ce masa da ba Laraba bane ya zama Laraba mun bi wannan ke sa wasu malamai suke cewa wannan tafsiri ne kali domin asali manzon mu sallallahu alaihi wasallama Allah mutum ya bamu labarin Laraba ko ba ka ba ya kuma ya fito da kabilan Quraishawa kabila ce ta Larabawa ba da haka dai waɗannan tafsiman Allahu alam bi sihhatiha amma dai dan kasancewa haka ake faɗa su a babin sirra to amma kuma ka sa su a mizanin da ya dace mu koma kan wancan abin da shafi Diyanatul Arab yana cewa kanat ko kana mu'azzamul arab ittaba'u da'wata Isma'il alayhi salam حين دعاهم إلى دين أبيهم أبيه إبراهيم عليه السلام فكانت تعبد الله وتوحده من صنع الدين النبوة قبل أن يسمعه توحيدي باب ولا النبي ليزود الدين النبوة توحيدي النبي إبراهيم شيني بابا النبوة ما قبل أن يكون مسكلا زواج توحيدي دعاك يا أنسى دي توحيدي سكبه 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 har annaban bani Isra'il babu wanda ya kira mutane zuwa ga bautar wani abu wanda ba Allah daga baya addinin mutane ya lalace shine har Allah kuma ya ci gaba da aiko annabawa har ya gyara waɗannan halaye da suke to addinin annabi Isma'il wanda yake shine tauhidi shine abin da Larabawan nan suke kai domin anan ya rayu a Makka duk Larabawan da suke rayu a area Makka da wanda suka zo daga Yaman da wanda suke kuma ƴan asalin nan area gaba ɗayan su sun karɓi wannan da'awa ta annabi Ibrahim kuma akan tauhidi suke ina fata mun fahimci wannan shi ne farkon abin da malamin ya fara magana a kai sai shi wa tuwahiduhu wa tadinu bi dinihi kuma suna yin addini suna bauta ma Allah da wannan addini wato na annabi Ibrahim wato shi ne tauhidi hatta qala alaihimul amadu har sai da zamani ya yi tsawo a kansu
ونسوا حظا مما ذكروا به كما suka manta wani kaso wani yanki na abin da aka tunatar da su ma'ana ay taraku al'amala bihi ragbatan anhu suka bar aiki da wannan littafi da aka saukar musu ko karantarwar da aka yi musu saboda me rashin buƙatar su rashin son wannan karantarwa din suka yi watsi da ita kamar yadda muka sani ko wace al'umma bayan tsayawar su akan wato abin da ke shine gaskiya sai a samu wani lokaci kuma wanda wasu mutane za su zo su kau da su daga hanyar nan da take daidai ina jin kun san isar asalin shigowar shirka ma gaba ɗaya cikin wannan al'umma an taba zancen ko kun taba karantawa na ambaci wannan satin da ya gabata malamai suna ambata mana cewa bayan annabin Allah Adam alaihi salatu wassalam wanda yake shine farkon dan Adam da Allah ya halitta shi da ƴaƴansa dukansu akan tauhidi su kuma aka fara samun abubuwa dai wanda yake zaka kira su saban Allah amma ba a kai ga shirka ba kamar isar Habil Qabil wa Habil wanda yake duk waɗannan abubuwan duk an faɗe su a cikin Bible na Yahudawa kuma sannan akwai shi a wasu littafan hadisai sun ruwaito su amma shirka ba a same ta ba har sai zamanin wato Annabi Nuhu mutanen Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam wanda kafin shi akwai wasu annabawan kamar da littafin tarihi ake faɗa akwai su Shu'aib da Idris a tsakani lokacin da Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam ya zo ya samu mutanansa suna bauta ma wasu gumaka ai Allah madaukaki ya ba mu labari a cikin suratul jin wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra faqad adallu katira haka ne ko a waɗannan sunaye al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abdullah dan Abbas a cikin kitabut tafsir da yazo fassara wannan aya din yana cewa haula'i asma'u rijalin salihin kanu fi qaumi nuh falamma matu awha ash-shaytanu ila awliya'ihim an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban yayin da waɗannan mutane sai waɗannan sunayen wasu mutane ne salihai a zamanin Annabi Nuhu su waɗannan da waddan da suwa'an da yaghutha da ya'uqa da nasra din sunayen wane ne ba sunan gumaka bane sunayen mutane ne salihai yayin da suka mutu sai shedan yazo yayi wahayi zuwa ga mabiyansu yace ku ga waɗannan bayin Allah salihan bayi ne waliyai ne abinda zan baku shawara shine ku je wurin da suka kasance suna yin karatu suna karantar da mutane suna ilmantar da su majalisin su kenan ko sai ku yi mutum mutumi mai sura irin tasu kowa a je majalisin sa sai a kafa sura irin tasu a sassako da ice sai a ajiye shawarar shedan anan ita ce dan ku rika tuna su domin idan waɗannan waliyai suka tafi kuma aka rasa su tarihin su ya bata to shikenan ba ku samu wani abun alfahari da za ku yi da malaman ku da suka gabata ba inji shedan inji shawara shedan fa suka bi wannan shawara suka sassaka mutum mutumi ne ko na waɗannan mutane su biyar ko wanne aka je majalisin da yake karantarwa aka kafa suna nan kamar da Bukhari ya rawaito yayin da zamani ya tsawo wa nusiyal ilmu ubidat su waɗannan da suka kafa din ba su bauta musu ba amma da lokaci ya tsawo aka manta ilimi ilimin da waɗancan waliyan suka karanta waɗancan salihan bayan Allah sai aka manta shi to sai aka koma ana bauta su malamai suke cewa shedan din ne ya sake zuwa yake ce musu to kun ga waɗannan bayan Allah da kuke gani wato mutum mutumin nan da iyayenku sun sassaka su ne domin su rika wato da su suke roƙon Allah kai sai ce da su suke roƙon Allah mana idan suna son wani abu a gun Allah to nan suke zuwa sai su daga hannu amma su roƙi Allah sai ya Allah dan albarkar wannan bawan Allah da yake nan wannan sassake kai mana kaza kai mana kaza kun ga shi ma me mataki na biyu ne bai kai ga bautar a roƙi shi wannan gunki din ba kun gane wannan to ana nan lokacin da waɗannan group din su ma suka mutu suka wuce sai shedan ya sake zuwa sai ba su shawara yace to kun ga fa iyayenku da kakanninku gun waɗannan suke roƙa domin Allah ya yarda da su idan ba su bi ta hanyar su ba Allah baya bayan domin waliyai ne salihai ne sai an yi kamun kafa da su Allah yake bada abin da zai bayar don haka sai ku riƙa roƙon su daga nan mutanen nan sai suka koma suna roƙon wannan mutumin da suka sassaka suka aje a wannan wuri cewa Allah wato cewa su yi musu wani abu ko su saukar da ruwan sama da makamantansu wannan shine tarihin zuwan shirka cikin al'ummar wato dan adam gaba ɗayansa wanda kafin wannan lokacin gaba ɗaya babu wanda ya taba daukar wani wanda ba Allah bai bauta masa domin abin da zaka yi tunani akan sa shine babu wani dan adam da ya taba da'awar cewa shi ya halitta samai da ƙasa in ba dan in ba ta hanyar takabburanci ba irin takabburanci irin na Fir'auna amma banda nan ko wani mutum ma ya dauki cewa ai gunkin da yake bautawa shine ya halicci sama da ƙasa babu wanda ya taba wannan abu kun ga ashe asalin abinda mutanen nan suke bautawa menene ba wai sassaƙin itan bane ko suna tuno sunan mutumin ne domin salihi ne waliyi ne shi suke halantowa a lokacin da suke roƙon mutum ina so nuna muku ne cewa wanda duk ya dauki wani mutumi yake bauta masa sawa'un ko a zamanin yanzu ya je kabarin wani shehi da ya yarda cewa wani mutumin kirki ne ko wani waliyi yana bauta masa ko yana roƙon sa ya masa wani abu da sunan ai tawassuli ne ba wani abu kawai yake nufi ba ai shi ba mutumin yake roƙa ba Allah yake roƙo amma saboda albarkar wannan din yake roƙo to wannan shine ainihin abin da ya halaka waɗancan mutanen na farko har suka koma maimakon su roƙi Allah sai suke roƙon waɗannan mutane yanzu sassaƙen ne ba a yi saboda an san sunan sassaƙen ne gunki ko yawwa to amma ana zuwa kabarin mutumin wasu ya kai har zuwa yanzu suna bauta wa mutane a cikin kabarin wasu idan ka je wasu kasashen zuwa sosai ake ya wane ya ko imam wane ya wane ne ya wa shehu wane da menene ka bani kaza ka bani kaza wato kafin zuwan da'awar manyan malamai da suka kira mutane zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ta kai fa a Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi zamanin da wani mutumi zai zo irin yan dan fara din ya shiga cikin kabari lokacin ba kulawa ba gwamnati mai karfi haka wurin yake a gushe ayya ya shiga kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa zai iya shiga ya abin da ya ga dama shi wasu ma a kusa da wurin suke kashi wani mutum ya shiga ciki ya wanke hannunsa hannun mai laushi ya sa turare ya buye a cikin kabarin wato ginin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane idan suka zo haji ko ziyara irin daga India daga ina ne jahilai sai a rika zuwa kabarin in an zo ziyara sai ya rika miƙo hannu mutane suna itikadin cewa sun gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ba ta kai wannan matsayi kafin malaman su zo su karantarwa su yi wa'azi har su ce mutane kai wannan abun ba ƙarya ne to kun ga wanda kuma idan har zuwa lokacin da aka mutane su zo shi yasa kuke ga a yanzu in mutane sun je ziyara din nan ake sa mutane wato malamai a wurin suna cewa kawai ka faɗi abinda zaka faɗa na ziyara na sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar sai ka wuce ba dan komai ba a ƴan shekarun baya sai kaga wata mace ta rubuto takarda an bata sako daga India ko daga Pakistan dan sun fi ni irin wannan jahilci cikin rahamar Allah daga Afirka abubuwa suna da sauki fiye da wato irin waɗancan wajaje din dai da kuke ganin abu to alhamdulillah bautar kabari ba ta yi mana kanta a nan ba irin yadda ta yi a irin wannan irin area yan Pakistan Afghanistan kama tin Nasara ibn Maryam kada ku ɗaukaka ni wuce iyaka wajen ɗaukaka ni kamar yadda kiristoci suka ɗaga Isa ɗan Maryam har suka ce Allah ne wasu suka ce ɗan Allah ne sai ce innama ana abdu ni ba komai ba ne ku duba innama duk wanda ya san larabci ya san kalma ce mai ake nufi da ita ana nufin ana kawo ta ne domin hasr adatu hasri kafatun wa makfufa haka suke ce mata a na'au da inna ne da ma harafi ne da ake ce makaf kafa ma'ana mai kamewa mai hana inna aiki makfufa ita ce inna din an kame ta an hana ta aiki domin asali in inna tazo tana aiki akan mubtada ta sashi ne mansubi ta sa khabar din sa marfu'i to amma in ma ta shiga to tana hana wannan aikin shi yasa ake ce mata kaffa ta kuffu inna anil amal kuma ma'anarta shine hasab tana nufin a Hausance kace kawai ma'ana taqsiru al-hukm wa tahsuru al-hukm fil madhkur duna ghayrihi tana takaita hukunci ga wanda aka ambata yace inna ma ana abdu ni bawa ne kawai fa qulu don haka ku ce abdullahi wa rasuluhu wannan ita ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa babu daraja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ka ce masa abduhu wa rasuluhu wannan da muke fada a cikin tahiyya ko yace din domin Allah madaukaki ya turo mala'ika ya tambaye shi ina ji mun faɗi wannan lokaci wani satin da ya gabata ko yana so ya zama sarki annabi ko kuwa yana so ya zama bawa ne manzo wanne ya zaba cewa yana so ya zama bawa kuma manzon Allah kun ga ashe darajar da yafi so shine a ce masa bawa kuma manzo kar ka idan diyar da kake son sa ba wai alamar son shine ka dauke shi ka bashi matsayin Allah ba baya bukatar wannan amma a matsayin bawa kuma manzo na Allah subhanahu wataala amma a cikin dan adam da ba dan adam ba to babu wanda ya kai shi daraja kuma kowace irin na ƙasa ka nakasta masa ka dangana masa to zaka fita daga wannan addinin Allah ba zai karba addinin ku domin ka nakasta manzon sa sallallahu alaihi wasallam amma bauta fa to ba a bauta wa kowa kuma sai Allah ina fata mun gane wannan to waɗannan mutane ta kai ga a wannan zamani na annabi Nuhu mutane sai suka koma suna bauta wa waɗancan suna itikadin salihan bayi ne amma sai suka zo suka sa waɗannan mutum-mutumi wanda daga baya suka koma guma kaso su ina fata mun gane wannan shine asalin bautar gunki a tarihin dan adam gaba daya akwai maganganun da suka fi wannan suna da yawa kada su ci mana lokaci mu bar su haka to yace fa kana ta abudullah su larabawa sun kasance suna bauta ma Allah wa tuwahiduhu wa tadidu bi dinihi kuma suna yin addinin sa hatta qala alaihim al-amad wa nasu hadban mimma dhukiru bi illa annahu baqiya fihim at-tauhid amma duk da haka wani abu na tauhidi yana nan tare da larabawa a zamanin nan wato mutanen annabi wato asalin guntun addinin annabi isma'il din nan da ya bari na tauhidi larabawa suna tare da shi har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai daga baya wasu abubuwan sun shigo na shirke shirke kamar yadda zamu ji wa iddatu sha'a'ira min dini ibrahim da wasu kadan daga cikin wato sha'a'ir na addinin annabi ibrahim alamomi da kuma ibadu na zamanin annabi wato addinin annabi ibrahim hatta jaa amr ibn luhay suna nan akan tauhidin nan su larabawa bayan annabi isma'il haka suka ci gaba da tauhidi suna bauta ma Allah ba sa shirka har sai da wani mutum ya zo ana ce masa amr ibn luhay wani sunan sa amr ibn luhay shine ra'isu quza'a shugaban kabilar quza'a ta larabawa wa kana qad nasha'a ala amrin 'azimin min al-ma'ruf was-sadaqati wal-hirs ala umuri ad-din wannan bawan Allah ya tashi ma'ana ya girma tun yana karami akan al'amari mai girma na ayyukan alheri da bada sadaqa da kuma kwadayi akan al'amuran addini ma'ana mutum ne mai damuwa da harkar addini fa ahabbahu an-nasu kun san dabi'ar mutane in aka ce mutum mai addini ne mutane suna son sa musamman dama su ma masu addini ne to sai ya zama suna son sa wadanu lahu sai suke masa da'a dana nan bi ma'ana ba'a ba bauta ba mun asalin dana tana da ma'anoni akwai dana na bada sakamako kamar din ila ranar yawmud din da Allah madauki yake faɗa mana ranar tashin alkiyama da za a ba kowa sakamakon sa akwai dana bi ma'ana ba'a shi yasa daga nan aka samu lafazin adiyan wato addini yau wadanu lahu dhannan minhum dan zatan da suke yi annahu min akabirul ulama'i suna zatan wannan amrul haidin wani babban malami ne ka san mutane idan suna zatan mutum babban malami ne sai a taya masa da'a to idan ya zama cewa karkatacce ne kuma duk abin da ya zo dore mutane akai shikenan sai ya karkatar da su ta wannan wato hanya mummuna wa afadilul awliya'i kuma dan suna zatan cewa yana cikin manyan waliyan Allah thumma innahu yusafiru ila sham sannan shi wannan bawan Allah amr ibn luhay ya kasance yana yin safara yana tafiya ko safara kai ba yusafiru ba
safara ila Sham, wata rana sai ya tafiya zuwa Sham. Amr ibn Luhay, a ina yake? Kabilan Khuza'a na Larabawa a nan Hijaz. Sai ya tashi yayi tafiya ya je Sham. Ina ne Sham? In an ce Sham a tarihin da da zuwa yanzu, kasashe hudu ake nufi. Sham wato Syria ta yanzu, da Lebanon, Lebanon, da Jordan, da kuma Palestine. Waɗannan ƙasashe guda hudu su ake ce ma Sham. Wannan ƙasa da ana ce mata Ardul Anbiya, lokacin da annabawa suke zuwa, mafi yawan annabawa an fi samun su a wannan area, domin annabawan Bani Isra'il da yawan su daga nan suka fito. Inda annabawa na Bani Isra'il da masu fi yawa, mun gane, kuma mafi yawan su a nan suke. Shi yasa a littafin Ar-Radd 'ala al-Mantiqiyyin na Ibn Taymiyyah wata ran yana magana, yana raddi ga Aristotle. Musa Aristotle ga waɗanda suka karanta littafin science sun san sunansa ko? Yana cikin manyan philosophers na Greek. To kuma santsi ya kwashe su maimakon su tsaya kan wannan ilimin na sciences din al-ulumul maddiya, sai suka koma dirasa akan mawara al-madda, mawara al-tabi'a, wanda ake ce metaphysics. Suka koma suka jefa hankalinsu cikin abubuwan da hankali baya shiga, shi ne ya shiga cikin dirasa akan maganar Allah ko kuma ƙarfin nan da ya halitta sama da ƙasa. Tunda shi bai san wannan irin ilimin ba, shi yasa zancensa ya zama shirme. Shi ne Ibn Taymiyyah yake cewa matsalar da aka samu a tarihin musulunci, malaman da suka ɗauki falsafa zabansu sai fada akan zaben, wato sai suka yi zaben timin dare, sai zama falsafar da suka ɗauko da sun ɗauko ta irin su Plato, a Platon wanda yake shine malamin Aristotle. Yace kila wannan tafi, amma sai suka zaben timin dare suka ɗauki falsafa ta Aristo. Aristo kuma lam yusafir qattu ila ardil anbiya, bai taɓa zuwa Sham ba, zuwa ƙasar annabawa. Su Plato ko da makamantansu da wanda suka zo a baya sun taɓa yin tafiya zuwa ƙasar Sham, sun haɗu da wasu ɗaliban wasu annabawan, don haka sun ji wasu kalimat ilahiyya, don haka maganganunsu na saɓawa Allah ba su kai maganar Aristotle. Mun fahimci wannan? Ina istishhadi ne da maganar Ibn Taymiyyah akan cewa lalle Sham ana ce mata Ardul Anbiya. To yace da yaje ƙasar Sham, shi wannan Amr ibn Luhay, fara'ahum ya'buduna al-awthan, sai ya samu mutanen Sham suna bautar gumaka. Fastahsana dhalika, sai ga wannan abu ko ai ba laifi da dan kyau dan wannan bautar gumaka. Wa dhannahu haqqan, kuga ashe jahili ne ba waliyin ba, domin waliyin Allah ba zai ce a bauta ma wani Allah ba. Sai ya zance cewa wannan gaskiya ce. Li'anna Sham mahallur rusul wal kutub, domin kuwa ƙasar Sham nan ne wuraren samun annabawa, ƙasar da Allah maɗauki ya saba aiko annabawa ne kuma saukar da littafai. Wannan shine ilimin da Amr ibn Luhay yake da shi. Don haka da ya ga ana bautar gumaka, sai ya zaci cewa wannan ɗin ma gaskiya ne. Shikenan sai kwaso gumaka, sai kawo ƙasashen Larabawa. Mun fahimci wannan? Yawwa. Faqadima ma'ahu bi hubal, wannan Amr ibn Luhay ɗin daga wannan tafiya da ya yi Sham shine a dawowarsa sai ya zo musu da gunkin nan da ake ce ma hubal. Hubal ne ba hubban ba, hubal haka yake. Sai ya zo musu da wannan gunki, shine farkon shigowar gunki kasar Makka. Wannan Amr ibn Luhay ɗin shi ya shigo da shi. Mun fahimci abin? Wa ja'alahu fi jawfil Ka'aba, tunda alfaharin duk mutanen Makka a lokacin nan shine Ka'aba. Da ya ɗauko wannan gunki da ya ga ana bautawa a Sham, sai ya zo sai ya buɗe ɗakin Ka'aba sai ya sa shi a ciki. Shine aka fara samun hubal a cikin ɗakin Ka'aba. Wada'a ahla makkata ila shirki billahi, sai ya kira mutanen Makka su yi shirka da Allah. Suna wannan ka ji an faɗi lafazin shirka, dama ana faɗarsa ne a gun mutumin ko dangane da mutumin da yake bauta ma Allah, ko kuma ya yi imani da akwai Allah da haƙƙinsa. Mun gane? Shi yasa dama ake tambaya, in ba haka ba, dama wanda ba bai san Allah ba, bai yadda da shi ba, dama kafiri tantagari ake ce masa. Amma wanda yake dama ya san Allah, ya yadda da shi, ya halitti sama da ƙasa, to amma sai ya rika ɗaukar bauta yana bai wani Allah, shi ne ake ce ma dama mai shirka. Ina fata mun fahimta. To sai umarce su su yi shirka da Allah. Fa ajabuhu, sai suka amsa masa. Thumma lam yalbath ahlul Hijaz, sannan mutanen Hijazi ba su dade ba an tabi'u ahla makka sai mutanen Hijaz in an ce Hijaz mantika ce ko minfaka da ake cewa ta kunshi area duk da ta shafi makka da madina da ta'if shi ake ce mu Hijaz daga makka zuwa madina gaba daya da kuma jefan ta'if kudancin makka kenan to nan ake ce ma Hijaz ina fata mun gane yau aljazira al-arabiya suna kasa ta dama kashi kashi akwai Hijaz akwai Najd akwai Tihama shine can bangaren mantakar Asir yau da kuma inda suke Janub inda yake boda da Yemen to mutanen Hijaz gaba daya sai suka bi mutanen Makka don mutanen Makka ana girmama su Quraishawa ne suna da tarihi duk abin da suka zo da shi ana girmamawa suke nan sauran mutanen kasashe ko area da suke kusa da nan sai dai suka zo suka bi suna bauta ma wannan gunki da Amr ibn Luhai ya kawo daga Sham wanda suke ce ma Kubal wa min aqdami mun gaba nan yace an tabi'u ahli makka li'annahum ulatul baiti wa ahlul haram domin mutanen makka sune masu jibintan lamarin dakin Allah kuma sune ma'abuta wato wannan harami na makka su suke kula da shi yace wa min aqdami asnamihim mana yana daga cikin manyan manyan dadaddun gumakan su wanda tun kafin zuwan addinin annabi Ibrahim su suna yin waɗannan abubuwan bautar gunkin da ta yadu a ko'ina a duniya ta zo musu to suna da tsohon gunkin su manata kanat bishallal bil mishallal kai akwai wani kauye ana ce masa mishallal a nan wurin yake ala sahil al bahr al ahmar akan gabar tekun wato red sea shine al bahr al ahmar teku da muke cewa teku yau bil qurbi min qudayt ni ai maliya kai ko na wa kana huban ko anan riwaya ko haka take a littafin ko haka yake ni nan yadda yake a wurina wa min aqdami asnamihim mana kanat bil mishallal ala sahil al bahr al ahmar bil qurb min qudayt to an shafe wannan a wannan diba a tawa bani gani ko na ku ina ku samu wannan na ku dar da wafa to wa kana hubal min al aqiq al ahmar ala surati insan maksur al yad al yumna to nan ni babu ma gaba daya sai ma babu ana ina jin ko me shine ya cire daga ba tunda yana har me litafin nan bare rasu naka ba wannan cikin wannan kuma ina jin tiba da take hannu an buga ta 1422 yau shekara takwas da buga wannan ba mamaki shi ya cire wasu abubuwa daga ciki ko 30 kwanan nan ke to zan hada daga baya insha Allah mun bincika sai mu gano ruwayoyin mu ga wanne ne na asali ko ragewar yayi ko kuma a wannan ƙari aka samu ko insha Allah bari mu bi wanda yake hannuwa daga baya insha Allah zan bi waɗannan din yace wa min aqdami asnamihim daga cikin dadaddun gumakan su akwai mana ina ji da mana kun san mana ta ko akwai alqur'ani ومناة الثالثة الأخرى كانت بالمشلل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من قديج ثم اتخذوا اللات في الطائف سنن الطائف سكر الكون بنتين سكر الكيش سنة بوتا مسا سنة سلاتة ثم اتخذوا العزة بوادي نخلة أقولني جيفا أنا شمس مسا وادي نخلة سكما سكر الكون بنتين سنة العزة ما لم يسنا سوى manata da lata dinnan da al'uzza shi ma sunayen mutanen kirki ne waɗannan mutane mushrikan suka canza musu suna suka ba su wannan suna suna cewa lata sun ciro shi ne daga sunan Allah wasu kuma suka ce a sunan wani mutum ne salihi mutumin kirki idan alhazai sun zo makka yana niƙa musu gari ya yi musu dan kunun zaki ya riƙa rarraba musu suna sha ko kuma ya dai musu wani abinci yana ba su to saboda hidimar da yake wa alhazai salihin bawa ne to da ya mutu sai suka yi mutumin sa suka sa a wani wuri kikenan ake zuwa ake bauta masa kun ga asalin dai abin da ake so a fahimta shine babu wanda ya taba zuwa jeji kawai dai dauko wani ice saboda girmama ice ne ce bari ya zo bauta masa wannan darasin ya kamata ku dace shi kun ba jona duk wanda kaga ya riki wani wuri yana bauta masa to sunan wani mutumin da yake itikadin yake yadda cewa mutumin kirki ne waliyi ne salihi ne shehi ne to shi yake kirkitawa kun ba jona domin a hankalin dan adam haka kawai dauko ice sassaka masa kawai dai wani kabari ba kowa a ciki yana bauta wannan mutum ne domin girmama waɗannan salihan bayin da suka wuce iyaka cikin wannan abu shine yake cike bauta musu zaton cewa ai Allah ya riga ya yarda da waɗannan bayi kuma wai ba za a je gun Allah ba sai da tsani irin wannan tatsuniya da suke faɗa mutane ai Allah to ai kaman ba da sai a ci kawo ma misali yanzu kai ka tafi gun shugaban kasa ba tare da ka bi hanyar suwaye masu gajinsa da sauransu ba to ba ne ba shugaban kasa bai san abin da nake kuma zaka iya zuwa ka cuce shi ko ba haka bane zaka iya shiga gidansa sai sama zaka shiga yanzu sai an yi ne hatta waya ka sai an cire zaka shiga gurin babban shugaba saboda me bai san gaibu ba wanda ya san gaibu ko ba ya bukatar yin waɗannan abubuwa Allah madaukaki wa idza sa'alaka ibadi anni me fa inni qaribun ujibu da'watud da'i har ka baka sa wani mutum kawai tsakaninka da Allah madaukaki ka roki Allah kai da shi wannan ba rena salihan bayi bane ba ana nufin salihan bayi babu su bane a'a akwai salihan bayi akwai waliyan Allah wajibin mutum ya imani akwai salihan bayi akwai waliyan Allah kamar yadda yake akwai annabawa akwai mala'iku to akwai salihan bayi akwai waliyan Allah Allah yana son su kuma ya yarda da su to amma ba sunan su ya ba mu labari ba kamar yadda ya ba mu labarin annabawa ya aiko mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama mana mizani ba ya ga mana sunan wani da wani ba in ba wanda ya ba mu labari kamar al-muhajirun wal ansar wanda ya ba mu nassi akan cewa ya yarda da su kuma yan aljanna ne dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi ya mutu akan wannan hali sai ake ce masa sahabi to duk wanda ya mutu a wannan hali da soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imani da shi to dan aljanna ne qat'an kuma da ibn hazm yake cewa babu dan wuta cikin sahabban annabi inji ibn hazm to irin wannan kaga wali sune manyan farkon waliyan Allah duba shi yasa har masu rubuta littafai suke rubuta littafan waliyan Allah kamar irin su Sha'arawi Abu Wahab Sha'arawi da rubuta Tabaqatul Awliya da gaske farkon wanda suke fara ambato in suka zo lissafin waliyan Allah suke fara sama Abubakar As-Siddiq suke fara sama sannan sai su kawo sauran sai a hada kuma da wanda yake na gasken ne da ma na gasken ba ka san a cikin hajja ki ma sun ambata akwai wani jaki wali ne sai su rubuta irin waɗannan abubuwa shi ne abubuwan bai kamata ba bayin Allah salihan bayi akwai su to amma ba a bauta musu Allah shi kadai ake bauta wannan ya kama duk musulmi mai bautar Allah wanda ya yi imani da Allah shi ya sama shi ya kasa to ba bai kamata yi kokonto cewa ba a samun wani mutum dan adam komai iliminsa komai salihancinsa to ba a bauta masa kuma ba za ka ce ba za ka roƙi Allah ba sai ta hanyarsa ka bauta ma Allah direct da kai da shi ko da baka ganinsa to shi yana ganin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba a ce sai ka samu wani shamaki ba shamaki daya tsakaninmu da Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma nasa hijabin ko kuma alakar da yake tsakaninmu da Allah ita ce ta sakon isar da manzanci daga Allah subhanahu wataala ba ta cewa mu bauta masa bautan nan sannan daga shi kuma sai ta tafi gun Allah ba haka Allah ya ce aiba a'a shi ma bawa ne daga cikin bayin Allah Allah ya zabe shi ya fifita shi akan sauran bayin ya bashi annabci babu wanda ya kai shi daraja ya turo shi dan ya koya mana yadda za mu bauta masa wannan ya dace da hankali ko bai dace ba haka ne idan da wato mu mala'iku ne wa za a turo mana sai a turo mana manzo mala'ika mai fuffike 600 kamar yadda mala'ika Jibril yake da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya taba ganin sa yana da fuffike 600 fuffike daya ya rufe sammai da ƙasa gaba daya ku kaga ya za mu koyi da irin wannan in zai alwalaya zai yi ba musadi ya za mu koyi da mai fuffike 600 sai Allah madaukaki ya zabi wanda ginin halittar mu iri daya ne yana da hannu biyu yana da ido biyu yana da kai yana da kunne kuma ya fi kowa kyakkyawar siffa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka aika mu saboda idan yayi sai mu yi irin nasa domin hakan Allah yake so mu kuma sai mu shiga aljanna da wannan koyi da shi din Sheikh Usman bin Taymiyyah yana da littafi sunansa Al-Wasita bain al-Haqqi wal-Khalqi Al-Wasita bain al-Haqqi wal-Khalqi yayi bayanin waɗannan abubuwan da kyau min ahsani ma kutiba akan waɗannan abubuwa na bayanin wasita wane ne wasita tsakaninmu da Allah wasita tsakaninmu da Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu imani da shi mu yadda da shi kai mu ƙaryata shi mu yadda da duk abin da yazo da shi mu bauta ma Allah irin yadda ya bauta ma Allah to wannan shine hanyar shiga aljanna ba ka kama wani daban ba wanda ba annabi ba wanda nasabtawa ake yi a ce wani ai to aikin da shi ma jikan manzon Allah ne shi ma to kenan ya samu daga gidan manzon Allah a'a babu hujja akan wani da Allah yana son haka yan Allah madaukaki shi ya halicci larabci shi ya halicci fasaha don haka akwai fasaha da zai ga mana wannan abun mu gane shi a cikin Qur'ani kurku ba zaurance musulunci ba zaurance bane da sai ka je wani wuri sannan ka gane asalin usulin risalarsa kowa zai fahimta Allah madaukaki shi kadai ya cancanta abun ka masa ba za a bauta masa kuma da san zuciya ba sai ta hanyar manzannin da ya tuno cike nan wannan shine musulunci in ka fahimci wannan ka zauna lafiya kar ka rarumo wannan ka rarumo wannan ka ce ai na zato na'am kana zaton alheri ga kowa kai zaton alheri ga kowa salihin bayan bawo Allah ne wali ne eh Allah saka masa da alheri ya bauta ma Allah Allah ya sa ya shiga aljanna shikenan wali Allah bashi ladan walicin sa amma mu dauki bautar Allah mu bashi mu ce sai ta hanyar sa Allah zai karba to babu wannan a musulunci ina fata mun fahimta wanda bai fahimci wannan ba to har yanzu bai fahimci sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na aiko shi zuwa ga mutane ba ina fata mun gane wannan to malamin ya ci gaba da cewa mutanen Taif suka dauki wancan gunki mutanen wadi na kala suka dauki al-Uzza yace wa hadhihi thalathu wadannan guda uku me yasa bai ce as-salafatu ba ina ina hau wa hadhihi thalathu saboda dole a sami ne sabani tsakanin al-adad wal ma'dud su kuma kanin menene na mata ne yau don haka za su zama shi yasa mai ce wa halihi al-thalathu shi al-thalathatu bidan ba maza bane da maza ne to al-thalathatu za a ce ana dauka su a matsayin mata ne shi yasa Allah madauki a cikin Qur'ani ai da tabirin mata ne ba dan komai ba saboda ko da asalin lata da uzza maza ne ko da ke uzza sun ce mace ce lata namiji ne to ko da lata namiji ne to saboda ƙarin kaskanci Allah madaukaki sai ya bashi ta'abiri abin nan wato akai mukhataba da sunansa da sunan mace wa manata sai aka ce al-thalithatu al-ukhra akai musu wato ta'nifi Allah ya kyauta ba dan komai ba dan nuna kaskanci gare su thumma kafara ash-shirku yace daga nan sai kuma shirka ta yawaita akai ta samu shirka a cikin wato al-umma wa kasuratul awthanu goma ka suka yawa wathan da sanam me bambanci tsakanin wathan wathan da sanam a da sanam as-sanam me muke ce masa gunki ko suna cewa as-sanam shine wanda duk da akwai sabani wajen wannan tafsirin shi kansa wasu sun faɗi wata magana ba wannan ba suna cewa sanam shine wanda aka sassaka shi akan hai'a da tsari irin na dan adam shine ake ce masa sanam jam'in su asnam watan kuma duk abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba koda ba da surar dan adam ba kamar kaburuka da bishiyoyi duk ana ce musu ne awtan ba asnam ba asnam shine wanda aka yi su da surar mutum wannan inji wasu daga cikin malamai ina ne wani wa kasratul awtan ko fi kulli buq'atin min al-hijaz a kowanne wuri a cikin kasar hijaz wa yuzkaru yana daga cikin abin da aka ambata ake ambata sa asira ko a tarihi anna amr ibn luhay cewa amr ibn luhay din nan da aka ambata kana lahu ri'iyun min al-jinn yana da wani mai bashi labari daga cikin aljanu ri'i shine aljani da yake zuwa wa boka yi mu'amala mun san boka ka zo ya gaya maka abin da zai faru gobe ko ta hanyar buge-bugensa ko kuma ta hanyar yace aje ayi wani aiki to yana yi ne ta hanyar wa ta hanyar aljani duk wani abu da zai gaya maka cewa za a yi kaza a wuri kaza ko an yi sata ku je wurin wani wai a ce masa malami ina nanata maganar ba malamai bane waɗannan masu duk wanda za a je wurinsa ya irin wannan surkullan ko ya taba cinyar mutum ya zama daga kadangare ya fito haka suke wani wata ran wani babban mutum ya dai irin waɗannan mutanen da ake cewa malamai ko irin masu neman sa'a din nan sabbata a mulki da makamantansu kun san kuma dama siyasa akwai wani irin abubuwa yana zuwa gun malamin ya taba cinyar sa sai kadangare ya fito sai ya zabura zai gudu kisa a zaman ka kisa an mu lamarin mu dama haka yake sai ce to malam yanzu ya za a yi nan da nan ya rufe ya ce to in kana son mulkin kai tabbata to ka kawo kaza ka kawo kaza ka kawo kaza ka kawo nan za a ce a kawo a yanka kaza to su suke umarta su hatta a je a yanka dan adam domin a irin wannan aikin bayan shirkar da take ciki ga girman kashe dan adam ba dan komai ba sai dan a samu duniya a tara kuɗi ko kuma a yi mulki Allah ya shine da irin wannan wannan musiba da take cikin al'umma wajibi ne a hada ƙarfi da ƙarfi domin ya kata domin wallahi al'umma ba za ta zauna lafiya ba in ana irin waɗannan abubuwa domin kuna kallon za a rika sace ƴaƴan mutane ana zuwa ana yin abin da ake yi Allahu musta'an Allah ya shi wajibi ne a karantar da mutane tauhidi ba abin da zai fauda irin waɗannan abubuwa wallahi in ba tauhidi duk yadda mutum komai zuwa masallacinsa in yana irin wannan aikin fa ba musulmi bane in dai zai je a yi tsafi aje ai tsafi a kashe wani abu mai rai ko dabba ko dan adam domin a canja wani abu yanayin yadda Allah madaukaki ya bar shi wai dan a samu mulki to duk ne wannan fa ba fa musulmi bane wannan shirka ce ba wai karamar shirka da za a ce mutum kawai zai tuba ba ai ko a Hausance mutane sun san ana faɗa cewa tsafi shirka ne ko ba haka bane yawa to tsafi da waɗannan irin abubuwan shirka ce da in mutum ya yi su to fa ya zama ba musulmi ba ya fita daga addinin Allah subhanahu wa ta'ala to me zai sa mutum ya jefa kansa ya rasa imanin ya rasa musulunci ya rasa tauhidin sa saboda kawai abin duniya kuma abin duniyan nan fa ku duba shi ku gani babu wani abin duniya wanda wani bai taba samun irin sa ba kuma yanzu babu shi babu wani matsayi da ake samu sai fa sai wani ya taba samun irin sa kuma yanzu babu shi ba tare da wannan matsayin ko wannan ya isa ya zama mutum wa'azi yace ko na samu abin nan fa wata ran wani abin zai zo ya kare Allah sauka zaka irin wannan abubuwan su aka rika aikatawa hatta a wancan wato zamani din yace wa yuzkaru anna amr ibn ruhay fi yawwa dan tan ri'i ne ko kawo mana shi aljannin da yake hulda da boka su irin wannan abu shi ake ce mari'i ri'i ra'un da hamza da kuma ya'u ra'un din mai kasra yau ri'i ma'ana mai zuwa ya gano kuma ya zo ya kawo masa labari fa akhbarahu shi wannan ri'in nasa abokin wannan nasa daga cikin aljanu akhbarahu yabewa amr ibn luhay labari bi anna asnama qaumi nuh cewa gumakan nan na zamanin annabi nuh wanda muke magana dazu suwaye ga sunan waddan waswa'an da yaghutha da yauqa da nasra yace waɗannan gumakan madfunatun bi judda suna nan abinni a jidda garin jidda dai wannan jidda mun san tsohon gari ne ba wai sabon garin da aka samu wannan sunan tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan sunan jidda tun a jahiliyya jidda dai sunan da a rubuce a larabci suke kiransa judda da damma judda inji masu ilimin wannan abu yace ya zo ya gaya masa cewa waɗannan gumaka guda biyar da waddan da suwa da ya gusa da ya ƙoƙa da nasara suna nan a binne a jidda fa ataha fastasara sai ya je ya tono su makin yi jini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yace ra'aitu amr ibn luhay na ga amr ibn luhay da jurru qasabahu fi nar yana jan hanjin cikin sa a wutar jahannam inji annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ake kafa dalili cewa wanda duk ya rayu ko da a zamanin jahiliya ko fatara tsakanin annabawa in dai bai bauta ma Allah ba to zai shiga wuta mun fahimci wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ya ga amr ibn luhay yana jan hanjin cikin sa a wuta domin shine duk wani abu na shirka sai kawo larabawa wanda da babu su goma kana ku duba fa abokinsa daga cikin aljanu shi ya ba shi labari sai asina nan abin na ajidda waɗancan na zamanin annabi Nuhu da aka yi tufana duk abin da yake nan a zamanin annabi Nuhu ba an halaka shi ba sai aka tsere da annabi Nuhu da jirgin ruwa da iyayen mutanen da suka bi suka yi imani to sauran abubuwan da aka halaka ai ruwan tufanin ya kwashe su ya kai su wurare da yawa to su wannan gumakan guda biyar suna turbude a cikin ƙasa a jidda a wannan lokaci shine aljannin ya zo ya gaya wa amr ibn luhay sai ya je suna nan a jidda ya je ya samu wasu kuma ya tono su sai ya kawo mutanen makka ya ce to gashi nan su ga kowa musu la haula wala quwwata illa billah yace thumma awradaha ila tihah